To a na farko dalilin da yasa shi mai girma gwamna da mataimakinsa suka yi wannan sadaukarwar na kashi 50 na albashin su da sauran allowance shine ganin halin da mutanen jihar Kaduna suke ciki musamman talakawa harkar ciwon lafiya da ta ilimi da ta tsaro da kuma ta zamantakewa da kuma rashin hanyoyi da sauran wayansu abubuwa wanda ya kamata a ce da mutanen jihar Kaduna na jin daɗin su dalilin da yasa aka yi wannan abin kenan.
Kamar nawa ne yawan albashin shi gwamnan da mataimakin nasa?
Ka san cewa akwai wannan hukuma wadda ke kayyade albashi da kuma allowance na jami'an gwamnati a Najeriya. To a halin yanzu da muke magana ban zaton cewa sun bada adadin ko nawa ne gwamnoni da mataimakan su za su karba. Amma dai abu dai mafi muhimmanci a nan shine ko da menene gwamna ya fito ya ce da shi da mataimakinsa sun sadaukar da kashi 50 na albashinsu da sauran kuɗaɗen shiga nasu. Kaga wannan ba ƙaramin abu bane, tana da tasiri.
Akwai wani batu kuma da ya taso inda ake zargin shi gwamna ɗan Rufa'i da cewa ya ɗauko wasu NGO-hin da ba na Kaduna ba. Ya ba su mukamai. Ina gaskiyan wannan lamari yake?
Ban zaton cewa wadda suke wayannan maganganun sun yi nazari sosai ko kuma sun duba yanayin wannan abin da suke magana akai. Na farko duk wani mutum wanda yake jihar Kaduna ai ka gan tabkar mutumin Najeriya ne kuma mutumin jihar Kaduna ne. Kuma wayannan mutanen wanda aka ba su wannan matsayin idan ka duba ba wai ɗauko su kawai aka yi ba fadowa su kai daga sama kawai aka ce an musu wannan matsayin ba a'a wannan siyasar wadda aka yi kwarkwanta har karshenta inda Allah madaukakin sarki ba mu nasara da su aka yi kowa da su aka yi makarfiya to ban zaton cewa mutane ba su fahimci wannan abin da ke ba akwai gurguwan fahimta da sauransu.
Allah ka no ba zan mu amma ba zan nan ba na aibu ba mun ba mu ka taro ga hanya ba.